Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da safe. Yau Alhamis 24 ga watan Janairun shekara ta 2019. Suna Nasir Fil Hashim Kumel, tare da Baba Yakubu Makere da masauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin na bayyana abin da muke dauke da shi, Baba, ba mu kana labarai.
To Sir Filu, shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diplomasiya da Amurka, ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka awa 72 su fice daga kasar. Shugaban Amurka kuma Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wuri na zaɓin ransa bayan kakakin majalisa Nancy Pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya ba. Shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara a ƙasar Qatar a jiya Laraba domin neman taimako ga ƙasarsa da take fama da tashin hankali.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa kan yadda gwamnatin Najeriya ke ci gaba da uzurawa 'yan jarida a ƙasar.
Amnesty ta ce a bara kadai 'yan jaridu hudu ne aka tsare ba bisa ka'ida ba. Ta ce an shiga wannan shekara ne da yadda sojoji suka yi drone mikiya a kamfanin jaridun Daily Trust a biranen Maiduguri da nan Abuja.
Bayan da mataimakin Firaministan Italiya ya soki kasar Faransa kan yadda take talauta wasu kasashen Afirka, wasu na ganin
sai idan Faransa ta bari wayannan kasashe suna cin gashin kansu su tsara tattalin arzikin kasansu, sannan za a ce lalle sun samu yancin kansu ba kamar yancin da ake gani ba yanzu.
Haka kuma za ku ji martanin da gwamnatin Niger ta mayar game da zargin barazanar durƙushewar masana'antar Sotes a jamhuriyar Niger ɗin. Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makere. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diplomasiya da Amurka, ya kuma baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka awa 72 su fice daga ƙasar. Maduro ya bada wannan sanarwa ce a jiya Laraba sa'o'i kalilan bayan da shugaba Donald Trump ya amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na wucin gadi, kana yayi wa Maduro kashedi. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa ba za su amince da duk wani abu da wani zai yi ba, mudun ba za a miƙa mulki bisa tafarkin demokaradiyya a ƙasar da take Amurka ta Kudu ba, amma dai kuma akwai zaɓi da dama. Sanarwar Trump na zuwa ne jim kaɗan bayan da madugun 'yan adawa Guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa a lokacin da ake gudanar da wata gagarumin zanga-zanga na ƙin jinin Maduro. A hali da ake ji kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wurin zaɓin ransa bayan kakakin majalisa 'yar Democrat Nancy Pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya a mako mai zuwa ba, lamarin da yake gani da abin kunya.
The State of the Union speech has been canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth.
Kuma da manema labarai cewa Pelosi ta soke jawabin ne saboda ba ta so ta ji gaskiya, kuma ba ta son Amurkawa su san hali da ake ciki. Shugaban ya ce shawara da kakakin majalisar ta dauka na hana yin jawabi a zauren majalisun kasar har sai an bude gwamnati za ta zama babbar tabo a kan wannan kasa mai daraja kuma wadda muke kauna. Ya kuma ce matakin da ta daukan zai kasance mummunar tarihi da za a tuna da shi. Ya ƙara da cewa yanzu jam'iyyar Democrat dai ta zama babbar annoba ga wannan ƙasa. Sai dai Trump bai ƙarin bayani akan inda zai yi jawabin da kuma ranar da zai yi jawabin ba. Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen ya dakatar da bahasi da yake niyyar bayarwa a gaban majalisa a ranar 7 ga watan Fabrairu saboda barazana da iyalansa ke samu daga shugaba Trump, inji lauyan Cohen a jiya Laraba. Lauyan Cohen Lani Davis ya ce yanzu Cohen ya bada muhimmanci ga iyalansa da ma kiyaye lafiyarsu. Davis ya ce jinkiri da aka samu ya samo asali ne daga haɗin kai da kohin ke ci gaba da ba mai bincike na musamman wato Robert Mueller a bincike da yake yi na yuwuwar katsalandan London a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016 da ake zargin Rasha da aikatawa. An shirya kohin zai bayyana a gaban kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin Democrat a majalisa, wanda kuma yake binciken yanayi da aka biya wasu kuɗaɗen toshe bakin wasu 'yan mata wanda aka yi shi a lokacin yaƙin neman zaɓe da suke zargin shugaba Trump da yin lalata da su. Trump da ya musanta wannan zargin da ake masa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara a Qatar a jiya Laraba domin neman taimako ga ƙasarsa da ke fama da tashin hankali, yayin da kuma Amurka ta nuna damuwa ga mace-mace da raunata wasu 'yan Sudan da kuma kama su a wata zanga-zangar makonni hudu a kan ƙin jinin gwamnatin ƙasar. Bashir ya gana da Sarki Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani a birnin Doha, inda kamfanin dillancin labaran Qatar ta ce shugabannin biyu sun tattauna abubuwa da dama, ciki har da batun yankin Darfur da ke yammacin Sudan wanda yaƙi ya ɗaiɗaita a hali da ake ciki. Kuma ministan mai a Sudan ya faɗa a can birnin Khartoum cewa Sudan ta amince da taimako daga ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Rasha da kuma Turkiya. Ministan mai Azhari Abdul Qadir ya sanar cewa ƙasarsa ta amince da batutuwar alaƙar da sauran ƙasashen, duba da irin hali da Sudan ta tsinci kanta a ciki. To sai dai bai yi wani ƙarin bayani akan adadin taimako da kuma lokacin da za a kawo musu taimakon ba. Daga ƙarshe nazari da wani kamfani ya gano cewa an samu raguwar kashi 33 cikin 100 na mutuwar hare-haren ta'addanci a shekarar 2018, kuma mace-macen ta wato da ake yi ta ayyukan 'yan ta'adda shi ne mafi karanci a shekaru 10. Rahoton shekara da kamfanin mai suna James Tourist and Insurgency Center ya fitar a jiya Laraba akan hare-hare a duniya na cewar babban dalilin da yasa aka samu raguwar mutuwar shi ne an samu sauki a yaƙi da ake yi a Syria, inda gwamnatin ƙasar ta kwace yankuna da dama da ke hannun ƙungiyar IS. Hare-haren ƙungiyar IS a cikin shekarar 2018 ya ragu da kusan kashi 75 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2017. Binciken da ya ce barcin Syria IS ta sha kashi a ƙasar Iraki, inda ta rashi wato yankuna da dama, lamarin da ya gurgunta ƙarfinta na kai manya-manyan farmaki a wurare da dama, hakan kuma ya tilasta ta da kai ƙananan hare-hare a cikin yankin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana damuwa kan yadda gwamnatin Najeriya ke ci gaba da uzurawa 'yan jarida a ƙasar. Hassan Mainakaina ya ga rahoton da Amnesty ta fitar, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Amnesty International ta ce gwamnatin Najeriya na amfani da jami'an tsaro wurin kakkame 'yan jaridu tare da tsoratar da su da ma duran mikiya a kamfanonin jaridun, al'amarin da ta ce hakan yin karan tsaye ne ga 'yancin bayyana ra'ayi. Amnesty ta ce a bara kadai 'yan jaridu hudu ne aka tsare ba bisa ka'ida ba. Ƙungiyar wacce ta kaddamar da wani kamfe na tabbatar da 'yancin 'yan jaridu da ma 'yancin faɗin albarkacin baki a Najeriya ta ce an shiga wannan shekara ne da yadda sojoji suka yi duran mikiya a kamfanin jaridun Daily Trust a biranen Maiduguri da nan Abuja, tare da kame ma'aikatan kamfanin guda biyu da ma ɗebe kwamfutocin kamfanin da kuma wayoyin 'yan jaridun. A halin da ake ciki dai yanzu, Amnesty ta ce 'yan jaridu a Najeriya na ci gaba da zama cikin ɗarɗar da kuma taraddadi, duba da yadda hukumomi ke maida mummunan martani tare da damƙe 'yan jaridun da suka ba da rahoton da bai musu daɗi ba. Director Amnesty a Nigeria, Mr. Osai Ojigo, ya ce 'yan jaridun Najeriya na ci gaba da fuskantar hadari kawai don suna neman dalla-dallan bayanai daga mahukunta. A bara, jami'an tsaron Najeriya ya ce sun kame 'yan jaridu irin su Abdullahi Krishi na kamfanin jaridar Daily Trust, da Tony Ezemako na kamfanin jaridar Daily Independent, da Samuel Ogundipe na kamfanin jaridar Premium Times, da kuma Olarewa Julawal na kamfanin jaridar Daily Sun. Gabanin duka wannan kuma, jami'an tsaro, inji Amnesty, sun cafke mawallafin jaridar Premium Times Mr. Dapo Olorunyomi da ma'aikaciyar kamfanin wato Evelyn Okaku, yayin da jaridar ta wallafa wani labari game da babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya, cewar bai bayyana kadarin da ya mallaka a Dubai ba. Amnesty International ta ce ɗan jarida Jafar Jafar, mawallafin jaridar Daily Nigerian, shi ma ya sha fama da fuskantar barazanar kisa shi da iyalansa, bayan da ya fidda wani faifan bidiyo da ciki a ga wani gwamnan jiha na karɓar cin hanci. Suma gwamnatocin jihohin Nasarawa da Oyo, inji Amnesty, sun rusa wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu guda biyu a jihohin nasu saboda ba sa rawa da bazarsu. Saboda haka, Amnesty International ta ce dole ne a sakarwa 'yan jaridu mara su yi aikin su kamar yadda ya kamata, a kuma daina azazalar su. Kokarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta game da wannan rahoto na Amnesty International bai nasara ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai ana ci gaba da cece kuce akan sukar da matakin mataimakin firaministan Italiya yi wa ƙasar Faransa, inda yake zarginta da talauta ƙasashen Afirka, musamman ma waɗanda ta yi wa mulkin mallaka. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin da zargin da mataimakin firaministan ƙasar Italiya Luigi De Maio ya yi wa ƙasar Faransa, cewa tana da hannu dumu-dumu a ci gaba da zama cikin talauci da akasarin ƙasashen Afirka, musamman renon Faransa ke ciki a nahiyar, ke ci gaba da jawo kace-nace tsakanin Faransa da kuma ƙasar Italiya, masana tattalin arziki da sauran 'yan nahiyar ta Afirka su ma ba a barsu a baya ba wajen tofa albarkacin bakinsu game da wannan zargi da mataimakin firaministan Italiya ya yi wa Faransa. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya, kuma ya bayyana wannan zargi da cewa yana da ƙamshin gaskiya.
To wannan zargi zargi ne mai ƙarfi, kuma amma idan aka lura da wasu abubuwa za ka ga cewa kusan wannan zargin sai ana iya gan cewa yana da tasiri. Misali, idan ka duba za ka ga cewa duk wancan harkokin da ake yi na abubuwa na more rayuwa, kamar misali akwai wasu kasashe renon Faransa wanda za ka ga harkokin wutar lantarkin su da harkokin samar da ruwan sha da wasu manyan gine-ginen su ko kuma harkoki na kasuwanci za ka ga duk daga kasan Faransa ake shigowa da shi, babu abin da suke sarrafawa a kasan. Kuma kusan ma za ka ga cewa watan kudin ajiya na kasashen waje, watan abin da ake kira international reserve ko kuma kudi na ajiya da kasashe, za ka ga na bai da yake gare su dukansu kasashen renon Faransa. Kuma kusan kudin su na kashewa na kasa ba su da kudin kasan su, kudi ne wanda yake ya dogara ko kuma tsari ne na kasan Faransa, watan sefa.
A makon da ya gabata ne dai mataimakin prime minister na Italiya ya yi zargin cewa Faransa ta dogara da kasashen nahiyar Afirka ba, da take tatsa za ta kasance ne daya daga cikin na baya-baya wajen karfin tattalin arziki a duniya. To sai dai kuma ya ce dogaro da ta yi da kasashen nahiyar Afirka da ta yi wa mulkin mallaka ya sanya irin waɗannan kasashe ci gaba da zama cikin talauci, a yanda Faransan kuma ke kan gaba wajen karfin tattalin arziki a duniya. A cewar mataimakin prime minister na Italiya dai, irin wannan talauci da kasashen nahiyar Afirka, musamman ma dai renon Faransa ke ciki, shi ne ke ci gaba da haifar da dubban 'yan gudun hijira da ke kaura daga nahiyar ta Afirka zuwa Turai, lamarin da ke jefa irin waɗannan masu kaura cikin wani yanayi na hatsari, kama daga ratsa Sahara zuwa ketare tekun Mediterranean zuwa Turai, lamarin da ke jefa su cikin hatsari a wani lokaci ma har da hasarar rayuka. To ko ina mafita kenan? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantagora.
Sai idan Faransa ta bari waɗannan kasashe suna cin gashin kansu su tsara tattalin arzikin kasansu, su aiwatar da shi, su samu mayan kasansu aikin yi, su kuma mallaki abubuwa da na haɓaka tattalin arzikin kasar su, sannan za a ce lalle sun samu yancin kansu ba kamar yancin da ake gani ba yanzu.
Babin Yar Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
Ana turka turka saboda kudi, da mutum ya janye wando don saboda kudi, ana ma kai naushi saboda kudi.
To mazalla gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka mayar da martani bayan da ma'aikatan masakar Sotex suka kuka game da barazanar durƙushewar da masana'antar ke fuskanta, lamarin da ake alakantawa da gazawar masu hannun jari cikin gida bayan takwarorin su na ƙasar China suka janye wasu hannun jarin. Sulaiman Barma na ɗauke da wannan rahoton.
Cikin tsawon shekara uku kinna ba albashin. Haka nan dai muka dan tahi da watan ko masakar ta samu ta dan taso, kai dai har dai yau muka zo muka tsugunne, ba mu san abin da muke ci.
Malam Lawali Sule kenan mai magana da yawun ma'aikatan masakar Sotex a lokacin da suke wani zaman dirshin da nufin tayar da mahukunta daga barci, danganin san Hamzat ta bullo da matakan warware matsalolin da suka dabaibaye wannan masana'anta, da yake bayani a dangane da korafe-korafen ma'aikata. Daraktan ofishin ministan cigaban masana'antu Malam Muhammad Zaki cewa yake
lallika wannan kamfani na saka wanda ake cewa Sotex yana cikin matsala da yawa. Gaskiya ne akwai albashi da watanni da suke bin shugabannin su na kamfani din, kuma aiki ya tsayo da wajen shekara biyu. Kudin wuta sun yawa, an sai ba a sai da tunda akwai concurrence kun sa a tawon suke buga, to kuma a tawon tana hito mun nan Niger daga ko'ina, daga Nigeria, daga Shin, daga sauran Benin, wutan ta arsa dan kan ba su sai, kuma akwai ba su suka da yake gare ta.
A shekarar 2017 ne hukumomin Niger suka mayar da harkokin masakar Sotex a hannun wani dan kasuwar cikin gida domin maye gurbin ƴan chada suka janye nasa hannun jari, matakin da ma'aikata ke yi wa kallon mufarin tabarbarewar harkoki, abin da yasa ofishin ministan masana'antu yunkurin shiga tsakani.
Minista na industry ya dauki alƙawari gaban su kuma gaban wakilan ma'aikatan nan, haka ne tashi ya tashi cikin November ɗin ta wuce, ya gamu da kamfanoni da yawa ya kwatanta musu akwai ma'aikata ta su masaka Niger wadda in an kula da ita aikin nan ya yi kyau, to suka ce lalle sun yarda in Allah ya suna nan tahi su zo su gani aikin yake, in sun ga da hali za su kama a tada wannan kamfanin.
Tuni dai ƴan rashin kare haƙƙin jama'a irin su Almansur Muhammad na ƙungiyar Kafan suka fara kiran gwamnati akan maganar ceto wannan masana'anta.
Kamar kamfani na ruwa, kamfani na wuta, da wannan matsakan bai kamata ba a ce yau kamfanuka da mun ka bar mu wasu can suna jagarar mu, a'a, alfaharin Niger ne, ya kamata a ce gwamnati ta sake sulbusa wannan abu.
Dakatar da tsarin nan na sakin marar shigo da kayan aiki ba tare da biyan kudaden awo ba da ake kira exoneration na daga cikin abubuwan da suka tilastawa ƴan China tsinke hulɗa da masakar ta Sotex, wacce ainihin ta gwamnatin Niger ta kafa a 1969 da nufin gogayyar kasuwancin atamfa da takwarorinta na waje. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sulaiman Barma, har yanzu da ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo ke cewa karfe 12:13 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba
san cewa an ce wake guda ya bata iri, idan wasu na yi wayansu ba su yi, amma zaka ga bafilata na ta ciyo ado sosai, ta dauki ƙuryan nonon ta tsafta shigo cikin gari, to dama tana da customer ta, in ta zo ta kawo mishi sai ya dauke ta da ƙuryan nonon ta da ita ya je ya juye nono sai ya bata kuɗi.
Gaskiya babbar illa ce dan irin wannan, shi yasa kake ganin cewar dan bafilata ne ya haifi dan bakano.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka taɓo batun yunkurin inganta sana'ar sai da nono da Fulani mata suka gada kaka da kakanni, biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da sana'a suna baɗala. Kamar yadda muka alkawarta, mun gayyaci mata Fulani domin jin yadda suke ganin wannan batu. matan da wakilin Mustapha Nasiru ba tsare ya tattauna da su kan wannan batun kuma su ne
Hajiya Hafsat Abdulrahman sai ta dumile da nagan Allah hulbe
sai kuma
sai Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina
bari mu fara da ita shugabar mata ta wani bangare na gam Allah kenan na Fulani makiyaya da farko ya kuka dauki wannan mataki da su shugabannin Fulani nan na kasa suke so su dauka batun tallan nono nan
to gaskiya alhamdulillah mun ji dadi fiye da inda ba a zato amma sun yi kitso da kwarkwata menene kitso da kwarkwata yanayin da su sun kafa mana doka cewar kar mu yi talla kar ƴaƴan mu su yi talla kar mu yi talla to su yi la'akari fa su shugabannin mu idan suna wadatar da gidansu mazajen mu wani namiji zai iya fita tun karfe 6 na safe ba zai taba dawowa ba sai karfe 11 na dare 11 na dare din nan bai bata gishiri ba bai bata abinci ba bai bata ci ba bai bata sha ba bai san yadda gida yayi ne ba bai san wanda idan ya dawo sai ya saka ke yaje ya nemi wuri yaje ya kwanta to ka gani irin wannan zahirin gaskiya abin da yake sa mutane ko da da ne kake goye da shi in baka bashi ci baka bashi sha to a zahirin gaskiya zai zama kasurgunin barawo
Hajiya Binta kin ji abin da ita woman leader tace ya kike ganin wannan abu ce
ta ni dai a gani na da nake gani wannan al'amarin gaskiya maganan su Fulani batun tallan nonon Fulani in ba don Allah ya sa su mazajin ga yadda suka dauko ba abin da ya dame su da bafulata na ta shiga gari ko ta samu ko ta sayar ko ta mene in ba haka ba ai ba da za a ce yanzu za a hana bafulani su fito su sai da nono tunda shike ya zama wannan kaman gadon iyayen mu ne tuntuntuni amma dai ba alalacewa kamar yadda Fulani suke dauko nono su zo cikin gari su ita wani tambada shine ya kawo maganar nan ya taso yanzu na cewa a hana Fulani zuwa tallan nono kuma ba zai yi a hana su din ba a gani na domin in an hana su me za su ci da me za su yi sabulun wanka da me za su yi ma ƴaƴansu tunda mazajen su ba za su kawo musu ba sai dai nono
amma su zargin da ake kaman suna ayyukan da musu dace ba badala da sauransu ke ai bihillata ce ya wannan zargi kina ga ana samu shi
to ka san cewa an ce wake guda kai bata iri idan wasu na yi waƴansu ba su yi amma zaka ga bafulata na ta ciwo ado sosai ta dauki kuryan nonon ta tsafta shigo cikin gari to dama tana da customer ta in ta zo ta kawo mishi nawa ne nonon sai ta ce ga idan nonon yake sai ya dauke ta da kuryan nonon ta da ita ya je ya juye nonon sai ya bata kudi to kuma ni ina ganin kila wannan yakan taimaka mata ne saboda kar ta yawo ta wahala amma sun dauke shi cewa kaman lalacewa ne ke kawo haka nan
to amma haka din illa ne ke woman leader
gaskiya babbar illa ce dan irin wannan shi yasa kaga kake ganin cewar dan bahulata ne ya haifi dan bakano menene dan bahulata ne ya haifi dan bakano kuma ba laifin matan bane laifin mazan ne ni a gobe a jibi ban taba yadda laifin matan bane laifin mazan ne yau namiji ya aure mace ya an bata ci sha tufatarwa haƙinta duk na aure ya riga ya bata to me zai kawo ta shiga wata muguwar hanya to sai ya kasance kai namiji da ka riga ka aure ta an mallaka maka wannan abubuwa naka ne sadidan an san cewar haƙinka ne to shugabannin mu kuma ba sa fadakarwa suna fadakar musu a sai su ga laifin ƴan matan mu Fulani to zahirin gaskiya wani yunwa in tai maka yawa in kaga tuwo tukake ko ba gishiri da maki zaka zauna ka ci
amma ya za a yi su makiyayan matan Fulanin a dauki mataki su daina badala in sun shigo maimakon hana tallar
to mataki guda ɗaya sai dai in su shugabannin mu shugabannin nan na kungiyoyi su hada kansu su yi wa Allah su yi wa ma'aikin Allah su hada kansu ya zama ɗaya su a neman ma matan mu rumfa ko fili inda za su zauna su rika saye da sayarwa a wurin to idan aka yi haka in har aka ce cewar za a yi musu iyaka za a yi musu doka to wannan ba damuwa amma ba an baka guri kuje kai sallama a gida ba ai ma mara ba baka da izinin neman kujerar zama to saboda haka dan Allah dan Annabi ni roko na ga iyayen mu har dodi shugabannin Fulani diga tai dukkansu masu unguwanni su yi hakuri su zauna zaman mitin su kira mitin su Usaini Bosu har da Sama'ila su yi kokari dan Allah dan Annabi su ne manya dai a Neja su yi kokari su nemi mutane dan Allah dan Annabi a rika fadakarwa yau da gobe insha Allah Allah zai mana maganin wannan abu
amin Hajiya ke batun wato zargin lalata tarbiyyar iyali da wannan tallake ki jawowa kin yarda kuma wani ƙarin haske zaki akan wannan
batu zan ce na yarda kuma abinda nake so in ƙara haske akan al'amarin nan shine tunda shi kai Allah ya sa su mazajin Fulani su suka amince ma matayen su su zo talla ni abinda nake so yanzu nan me yasa su manyan a tara mazajin mana mazajin matan Fulani da ke shigowa cikin gari tallan nono a ruga ruga a gaya ma mazajin cewa kun san ga abinda matan ku suke fita suna yi a bariki kuma dalilin da yasa suke wannan abin saboda rashin biya musu bukata kamar yadda ya kamata iyakacin dan gero ne an dan surfa an dan kulkula an dan hada huran an zo da shi huran dan kadan da dan nono kuma ku kuma kai miji kuma kana jiran ita matan ta dawo a jikinta zaka samu sabulun wanki a jikinta za ta yi ma yaranka komai kuma dan nonon bai kai inda ya kai ba to shine ke sa wannan abubuwan suna faruwa amma abin da yake ciki dai su mata su mazajin matan fulbe din su ne ya kamata a tara su
wato su mazan kike ne
eh su mazan nike nufi sai a tara su sai a wayar da su kun ji abubuwan da aka ce matan ku suna shiga cikin bariki suna yi kuma wannan irin ƴaƴan da ake samun nan fa su suke kawo fitina a duniya sai kaga an ce an kama dan bufulata ne cewa wai yana fashi da makami yana menene kuma an je an hada an kidnapping duk suna sai a ce Fulani ne sai a ce Fulani ne suka tare mutane da bindiga kuma wayannan ainihin wayannan ƴaƴan ainihin ba ƴaƴan Fulani bane ƴaƴan matan Fulani da ke zuwa talla suke shiga motocin masu kuɗi su ne juye musu nono su lalata da su sannan su dauko kuɗi su ba su dawo gida miji ko bai sa abin da ke faruwa ba
amma kina zaune gari kin ga alamun irin haka
suna yi
amma to kin taba kaman ki kira ɗaya daga cikin su kamar Bihillata ki mata hada ki mata nasiha
ai ka san Bihillata ne mutum yana da taurin kai ko ka ce wance za ta taso maka ta ce wa ya ce miki ina yi ai ka san ba wanda ke yin mugun abu a ce mishi yana yi ya ce eh yana yi amma dai muna ganin su saboda akwai wani wuri ma na nan wanda yake shi wannan mutumin zanni yake ba wani abin da yake ile Fulani su kawo nono a cikin garejin a wajen zaman shi din ne ya tara Fulani sai ta yi Alhaji hey Alhaji hey Alhaji hey hukance da amin fa mi yautai hey Alhaji kan Allah sallama ai tabba'a da shi ai tabba'a da shi kuma gidanci ne to kaga daga wannan wurin nan kuma kaga lalata ya zo to daina
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau Sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana kuje abinda mata Fulani suke cewa idan an yi za a iya shawo kan wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya.
To madalla yanzu kuma ga baba ya da mana labari amma wannan karan a takeice.
Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hulɗar diplomasiya da Amurka kuma ya baiwa ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a ƙasar awa 72 su fice daga ƙasarsa. Maduro ya ba da wannan sanarwa ce a jiya Laraba sa'o'i kalilan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya amince da Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na wucin gadi kana yayi wa Maduro ɗin kashedi. A hali da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasa jawabi a wani wurin da ya zaɓi bayan kakakin majalisa 'yar Democrat Nancy Pelosi ta ce ba za a yi jawabin a majalisun tarayya a mako mai zuwa ba lamarin da yake gani wato abin kunya ne. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa Pelosi ta soke jawabin ne saboda ba ta so ta ji gaskiya kuma ba ta so Amurkawa su san hali da ake ciki.
To barin dakata da kai anan baba. Masu sauraro anan ba ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tsaya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Neil Darrell Smith, ni Sarfil Hashin Guman da ke cewa sai da hantsi idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.